d'un programme en rediffusion sur VOA.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Bahari Auna tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau 28 ga watan Oktoba na shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda majalisar dokokin jihar Plateau ta tsige kakakinta Abok Ayuba, sannan cibiyar CITAD ta shirya taro kan zaburar da matasa masu amfani da kafar sadarwa ta zamani a Najeriya don cin gajiyar wannan fasaha. Muna kuma tafi da rahoto na musamman da malafaran wasanni. Kafin mu tsandama cikin taskar rahotanninmu, bari mu ji yadda duniyar ta yi ne.
Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yayin da annobar coronavirus ke ci gaba da raba duniya tsakanin waɗanda aka yi wa allurar rigakafin da waɗanda ba a yi musu ba, shugabannin ƙasashe 20 mafiya tattalin arziki a duniya za su haɗu a nan gaba a cikin wannan makon don tattauna yadda za a magance wannan rarrabuwar kawuna. Nuna damuwa game da barkewar annobar ita ce tattaunawar da za ta mamaye taron na shugabannin G20, wanda shine na farko tun bayan shekarar 2019. Yayin da ake sa ran batun samar da daidaito akan allurar rigakafin zai zama muhimmin batu a taron wanda za a fara a ranar Asabar a birnin Rome. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi ikirarin cewa Amurka, wacce ita ce ƙasa mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya, ta kasance wacce ta fi raba allurar rigakafin cutar. Adadin gudunmawar allurar rigakafin da Amurka ta raba, wanda ya kai biliyan 1.1, ya ɗara waɗanda sauran ƙasashen suke bayarwa. Amma duk da hakan bai isa ba, inji masu fafutukar kiwon lafiya, an bada wani kaso daga cikin allurar rigakafin da aka yi alkawari. Kuma wani sabon bincike da kamfanin nazarin kimiyya na Eafinity ya gano cewa ƙasashen G20 sun samu ƙarin allurar rigakafin COVID-19 sau 15 a kan kowane mutum fiye da ƙasashen da ke kudu da hamadar Sahara. To, a halin da ake ciki kuma, Amurka ta aika da allurar rigakafin cutar coronavirus sama da miliyan 4.8 zuwa ƙasashen Afirka 4, kamar yadda fadar White House ta shaidawa muryar Amurka a ranar Laraba. Jami'an fadar White House sun ce kungiyar tarayyar Afirka mai membobi 55 ce ta tantance ƙasashen. Ƙasar Chadi, wadda ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi fama da talauci a duniya, za ta samu allurai 115,830, sai ƙasar Masar, wacce za ta karɓi allurai miliyan 3,634,020, sai ƙasar Gabon mai arziki mai, wacce za ta samu allurai 100,000 da 1,790, sai kuma ƙasar Kenya da ke gabashin nahiyar, wacce za ta samu allurai 900,990,990. Rahotanni sun ce allurar rigakafin Pfizer da aka bada gudunmawar su za su isa ƙasashen nan da Juma'a ko Asabar, inji fadar White House. Wannan allurar rigakafin na buƙatar allurai 2 don samun cikakken rigakafin. Kuma hukumomin Amurka sun ba da shawarar cewa mutanen da ke cikin haɗarin kamuwa za su iya karɓa allurar rigakafin har na 3. Wannan matakin ya biyo bayan sanarwar da aka fitar a farkon makon nan cewa Amurka za ta baiwa kungiyar tarayyar Afirka damar siyan allurar rigakafin Moderna miliyan 33, wanda aka kirkira a Amurka. Duk da cewa ƙasar India ta nuna damuwa kan sabuwar dokar kan iyakoki da ƙasar China ta zartar, India ta ce tana sa ran cewa Beijing ba za ta ɗauki matakin da zai iya canza ko kawo cikas ga halin da ake ciki a yankunan kan iyakokin ƙasashen ba. Majalisar wakilan ƙasar China ce ta zartar da wannan doka a ranar Asabar, a daidai lokacin da ake ci gaba da gwabza ƙazamin faɗan soji wanda ya sa abokan hamayyar dake Asia tura dubban sojoji akan iyakokin su na Himalaya. Masu sharhi a birnin New Delhi na kallon wannan sabuwar dokar a matsayin wata alama ta taurin kai da kasar China ke nunawa kan takaddamar kan iyakar. Matakin dai shine karo na farko da China ta zartar da wata doka da ke bayyana yadda take kiyaye iyakokinta na kasa. Duk da cewa kasar ta China ta hada iyaka da kasashe 14 waɗanda suka hada har da Russia, kasar na fama da takaddamar dama da kasashe biyu ne kawai, wato India da Bhutan. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya ce ya bayar da umarnin sake duba yadda Amurka ta fice daga Afghanistan a cikin watan Agusta, a daidai lokacin da Amurka ta kawo ƙarshen yakin da ta kwashe gwamnati shekaru biyu tana yi da ta'addanci a ƙasar. Cikin wani shiri na gaggawa, Amurka da kawayenta sun kwashe fararen hula fiye da 124 da suka hada da Amurkawa da 'yan Afghanistan da sauransu, yayin da kungiyar Taliban ta karbe ikon gwamnatin Kabul cikin gaggawa, inda shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya tsere zuwa gudun hijira a hadaddiyar daular Larabawa. Sai dai dubban sauran 'yan kasar Afghanistan da ke da alaka da mamayar da Amurka ta yi wa kasar su an bar su a baya, yayin da aka kawo ƙarshen kwashe mutanen. Kodayake wasu sun yi nasarar ficewa daga kasar a cikin watanni biyun da suka gabata.
Da Zahra Aminu Fage da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To jama'a, kamar yadda muka bayyana a farkon shirin, majalisar dokokin jihar Filato ta tsiya kakakinta Abok Ayuba. Tun kwanakin baya ne aka samu takun saka tsakanin kakakin majalisar da bangaren zartarwar sa, bayan wasu kalamai da yayi na nuna cewa gwamnati ta fito karara ta magance matsalolin tsaro da jihar ke fuskanta. Ga wakilin sashen Hausa Zainab Babaji da cikakken bayani.
Majalisar dokokin jihar Filato ta tsige kakakinta Honorable Ayuba Abok. Bayane na cin karo da juna kan adadin mambobin majalisar da suka zauna don tsige kakakin, yayin da wasu ke cewa mutane 6, 7 ko 8 ne, wasu na cewa mambobi 17 ne. Akasarin su 'yan jami'iyar APC suka tsige shi tun bayan kashe-kashen da ya auku a cikin garin Jos a watan Agustan wannan shekara. Ne aka fara samun takun saka tsakanin kakakin majalisar da bangaren zartarwar jihar, bayan wasu kalamai da kakakin yayi kan zargin rashin daukan matakai na kwarai da zai kawo zaman lafiya da kakakin yace gwamnati ta kasa aiwatarwa da wasu muhimman batutuwa. Shabul Mazadu, mawallafin jaridar The Beacon da ke sharhi kan lamura, ya mun shimfida kan yadda dambarwar ta samo asali.
Su 'yan majalisar suna da dalilan da suka fitar da shi. Mutane da kuma za su ga kaman cewa rigingimun da ke tsakanin su ne tun lokacin da aka kai hari a garin Yalwan Zagam, wanda ya fita ya nuna shi. Gwamnati yace gwamnati su je su nemi hanyar da za su magance damuwar rikicin da ke cikin kasan, kuma da lokacin da yara su yi zanga-zanga suka tare babban hanya, ya ja nuna goyon bayan su akan zanga-zanga, wanda ya bai kamata da cancanci shi da yana gwamnati ya goyi bayan abin da zai dawo da gwamnati kasa ko ya kawo ma al'umma damuwa ba. Ya kamata su ne su nema magance damuwoyin da ke cikin kasa da ke tashiwa.
Majalisar ta kuma maye gurbin Honorable Abok Ayuba da mamba mai wakiltar Tangana a karamar hukumar Basa Honorable Yakubu Sanda, lamarin da Alhaji Sale Zazzaga, wani kusa a jami'iyar APC a jihar Filato, yace suna fatar samun canji a harkokin zaman lafiya da ci gaba a jihar.
To wannan tsigewa an yi shi a lokacin da ya dace, saboda lokaci ne da jihar Filato take neman zaman lafiya, take neman haɗin kai daga duka addinan nan guda biyu na musulmai da kristoci. Dole idan yanzu aka cire shi, to hankali zai kwanta, sabon spika zai zo da niyan kawo zaman lafiya da unity da haɗin kai kuma da ci gaban jam'iyya da ta kafa shi a kai.
Wasu 'ya'yan jihar ta Filato sun bayyana ra'ayoyinsu kan batun.
Sunana Malau Silvanus. Jiya da shekaran jiya dai mun ga wasu bayanai a sashen sada zumunta na Facebook cewa akwai wasu zargin da aka yi masa cewa ya sa hannu a cikin abubuwan da bai kamata ba akan rashawa da sauransu. Amma dai a ra'ayi na yadda yana shugabance jama'a mutane, so maganan da da yayi daidai ne.
Ni ne mai suna Victor Dan Daura Maclev. Gima dai irin ta siyasa dai aka samu a Plato. A gani na wannan tuge kakakin majalisan bai yi ba. Yau speaker ya zo yana da nashi ra'ayi, kai governor kana da naka ra'ayi. Duka for the interest of Plato ya kamata a ce a zauna ne.
A halin da ake ciki dai jami'an tsaro sun garkame kofar majalisar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Cibiyar CITAD, mai ayyukan bunƙasa fasahar sadarwa da ke Kano a Najeriya, ta shirya taro kan zaburar da matasa masu amfani da kafar sadarwa ta zamani a Najeriya game da muhimmancin kawo sauyi mai ma'ana ga al'umma ta hanyar kafar sadarwa. Daga Kano, ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Diddiga ta nuna kimanin mutane miliyan 40 ne ke amfani da kafar sadarwa ta zamani wato social media a Najeriya. Sai dai an lura da kyau, Najeriya na cikin kasashen duniya da amfani da kafar sadarwa ta zamani ke ci gaba da zama babban kalubale a fannonin tattalin arziki, siyasa da zamantakewa da sauransu. Dr. Yunus Zakariyau shine babban daraktan cibiyar ta CITAD, ya fayyace dalilan shirya taron.
A nazarin da muka yi, da yawa mutane ba su ma gane me amfani ita na'urar sada zumunci. Na biyu, akwai waɗanne suke amfani da ita ba ta yadda ya kamata a yi amfani da ita ba. Na uku kuma, akwai waɗanne suke amfani da ita ɗin yadda ya kamata. Saboda haka shi wannan tare yana so ya ilmantar da mu da waɗannan kashi na uku masu amfani da ita ta hanyar da ya kamata ta yi. Saboda haka zaburarwa ne. Shi yasa muka zakulo mutane daban-daban daga ƙasar nan su zo su baje kolin su.
Shahararren mai rubuce-rubucen barkwancin nan a jaridar Daily Trust, Mustapha Bulama, na cikin jerin masu mabiya a kafar sadarwa ta zamani, ya bayyana matakan bi ga masu amfani da social media domin rubuce-rubucen su yayi tasiri mai ma'ana ga rayuwar al'umma.
Idan mutum ya riga ya samu karɓuwa ko ya samu suna har mutane sun san shi, to dole ya zama kaman wani jagora haka ta hanyar yin abubuwan da suka dace. Saboda haka idan aka samu kaman misali labaran ƙarya haka da sauransu, to bai kamata a samu shi irin wannan yana yaɗa irin waɗannan labaran ba. Duk dai abin da zai kawo ci gaba da abu mai kyau, to shine ya kamata a ganshi gaba-gaba akan irin wa'annan. To idan mutane suna ganin haka, suna daukan darasi ne akan haka.
To sai dai Malam Dallami Modu, mallafin jaridar kafar internet wato News Diary, ya ce neman abin duniya cikin sauri na daga abubuwan da ke sanya matasa su yi rubuce-rubucen da ba su dace ba a kafar internet.
Kasan yara yanzu an suna so abun, suna so abun ya zo da gaggawa, ba su da akuri na wasu abubuwa. Wasu ma abubuwa da ake zargi masu social media da yan siyasa ne suke taka sosai su sa yara, kuma gaskiya ya kamata a ce inda ake sa ido a mutane social media a sa ido ma a politicians yan siyasa da suke encourage wannan yara suna yi wannan abubuwa. Amma a nan tana akwai wanda suke abubuwa nasu saboda jahilci, amma gaskiya inda suke sa ido ana zazage social media influencers a sa ido a politicians su ma suna nasu, amma sai sun gama sai su zo na
ma'abuta rubuce-rubuce a kafar sadarwa ta zamani wato social media da matasa ƴan kasuwa da kuma ƙwararru akan harkokin sadarwa na zamani ne ke halartar taron, wanda ake da fatan zai zama silar daura dan bar tsaftace wannan fanni. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Mahmud Ibrahim Kwari kenan. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31 da 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5. Bayan haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu ta internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryen mu. bari mu shakata da wannan wakar kafin mu ci gaba da shirin. Rahoto na musamman.
A ranar 11 ga watan Satumban wannan shekara ne rundunar da ke wanzar da tsaro a jihar Plateau ta kafa wani kwamiti mai mutane 36 daga kananan hukumomin Jos ta Arewa, Jos ta Kudu da Basa don zakulon matakan da za su samar da zaman lafiya na dindindin a yankin. Shekaru 20 kenan da wasu sassan jihar Plateau suka fada yanayi na rashin zaman lafiya wanda ya janyo asarar rayukan mutane da na dabbobi da asarar amfanin gonaki, gidaje da tabarbarewar zamantakewar al'ummar yankin da ke da bambancin addini, kabila da al'ada, lamarin da ya sanya dubban mutane kauracewa daga mahallansu suna gudun hijira. Kan haka ne kwamandan rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau, Manjo Janar Ibrahim Ali, ya kafa kwamitin da ya hada da kabilun Birom, Anaguta, Irigwe, Rukuba, Fulani, Hausawa da wasu kabilun don gano musabbabin rikicin da yaki cinyewa don kawo karshensa. Bayan kammala bincike da bada shawarwari, kwamitin ya mika rahotonsa wa rundunar tsaron. Shugaban kwamitin Prince Robert Ashi ya ce kwamitin ya zagaya kuma tuntubi dukkan al'ummomin da ke yankin don cin irin matsalolin da suke fuskanta da yadda za a magance su.
So muka zauna muka tattauna, kowa ya fada abinda ke damuwa a wurin da suke zama. So mun lura da kowane damuwa da muke da shi, sai muka duba ashe damuwoyin da muke da su ma iri ɗaya ne. So daga nan sai muka nemi hanya wanda za mu kawowa shi operation safe haven domin ta lura da ita lokacin da duk wani damuwa ta taso, domin mun duba cewa ba kauna, ba yafewa, kuma wani abinda muna cakunan juna, abinda ka san dan uwanka baya so sai ka je ka taba, musamman idan abinda ya shafi Fulani da Irigwe da Anaguta da Birom, menene damuwa? Shigan gona, sa shanu a gona, to sai ka gan yakan kawo rashin zaman lafiya. So mu a committee mun duba cewa idan mun yi abu daya, a hana barin yara suna kiwo, a hana shigan gona idan amfani na girma a cikin gona, mu daina duk wani abin da an yi maka, mun cewa duk yawansu kabilu idan an shiga gonanka kada ka dauka doka a hannu, ka je ka nema hukuma ka yi karan damuwan da kake da shi. Ba masu kashe-kashe a yi kisa, ba masu a kone gidajen mutane, ba masu. Muna so duk wani abin da za mu yi mu sani cewa Ubangiji Allah ne ya tsin yadda ya hada mu a guri daya. So mu zama yan uwan juna, domin mu yan Najeriya ne, ba wanda ya fi wani. Zaman mu a Najeriya, in ka zo kasar mutum da shike dokan Najeriya ta yarda maka ka je ko ina ka zauna, in ka je ka sami mutum a inda yake, ku yi zaman lafiya, ka bi abubuwan da shi yake so.
To a baya an samu irin wayannan rahotanni da aka mika ma ba ma a ce SDF ba, sauran hukumomi da ba aiwatar ba a wannan karo, menene fatanku ga wannan aiki da kuka yi tukuru wajen ganin cewa an samu zaman lafiya?
To fatanmu shine wannan rahoto da muka report da muka bayar a yi amfani da shi, bai zama kamar wa'ansu report da akan kawo sai aje shi a karkashin table sai a ya kare kenan, a'a. So mu fatan mu shine a bi wannan report din, in an bi ta a kashin gaskiya zaman lafiya za ta samu. Kuma muna addu'a shi sector 3 commander ya sani cewa wannan rahoto din kowane kabila da ya kasance a komiti ya yarda da abin da muka ayana kuma ba zai samu damuwa akai ba.
Shi ma Garba Abdullahi Muhammad da ya zama mataimakin shugaban kwamitin yace a zaman da suka yi da al'umomi daban-daban na kwamitin ya gane cewa ba su da wani bambanci idan har al'umma za su fahimci haka to kowa zai zauna lafiya.
To abubuwa sun faru kamar yanda kika sani na rashin zaman lafiya musamman wannan jaha ta Plateau, kuma an yi kokari iri-iri domin a ga cewa an samu zaman lafiya amma kuma har yanzu dai ba a samu ba yanda ake so. To cikin yawo da muka yi wajen dubawa me yake jawo rashin zaman lafiyan tukuna, mun ga abubuwa da yawa. Menene kuma za a yi dan a zauna lafiya? To na farko wanda muka identifying ko da yake dai mun bashi, amma a cikin experience ɗina da na gani a ciki, na farko akwai rashin zamantakewa tare. Bafulatani yana can, Birom yana can, Miyango yana can, kowa an yi awari. Wannan idan mutum ya jefa dutse a nan ya san kashi 99 bisa 100 wanda zai samu Bafulatani ne, ko kuma kashi 99 bisa 100 wanda zai samu Birom ne ko Irigu ne, kaga ba zai yi shayin jefa dutse ba. Amma yau idan ga Bafulatani, gidan Bafulatani ga na Irigu ga na Birom, to ba yanda za a yi Bafulatani ya dauki dutse ya jefa bai san ko zai fade a gidan dan uwansa Bafulatani ba. Ba yanda za a Irigu ya dauki dutse ya jefa bai san ko zai fade a gidan Irigu dan uwansa ba. To na gano wannan ne daga zaman da muka yi, domin wayannan kabilun duk muna tare. Yanda muka zauna din naga kai ba yanda za a yi a samu lokacin da ni zanga abin da zai cuci ɗaya daga cikin dan komiti, ko Miyango ne, ko Ruku bane, ko Birom ne, ko Bahaushe ne, ko Anaguta ne, in gani kawai in kau da ido ayi. To mun zama yan uwa. To ashe idan wannan abin aka kai shi cikin al'umma aka yi haka, to ashe wanda da suke zugawa ai rashin zaman lafiya saboda aljihunsu za su ji kunya. Na biyu abinda na lura, matasanmu masu son zaman lafiya ne, amma ba a ajiye inda ya kamata a musu fadakarwa da wa'azi akan zaman lafiya ba. To da muka yi dan haduwa da su muka dan tattauna, sai muka gane sun ma fi son dattaban son zaman lafiya, domin sun san in an bata su aka bata wa gaba. To saboda haka dole ne su dawo, a dawo akan wannan sirri. Sannan kuma na wanda abinda na kara ganewa shine makarantun mu, sai kaga musulmi ne kawai a makaranta ko krista ne kawai a makaranta, to ya za a yi yara su gane cewa ana tare? Kaga dole a samu makarantu wanda musulmi da krista ƴaƴansu duk suna zuwa a guri daya. To wannan kadan daga ciki kenan.
Kwamandan rundunar tsaron ta Special Task Force Manjo Janar Ibrahim Ali, wanda shine kwamandan runduna ta uku da ke Jos da yake karbar rahoton, ya bayyana cewa tun bayan da aka samu rikici a yankin, an yi ta zaman tattaunawa don samar da zaman lafiya mai dorewa a jihar Plateau.
I want to assure you that we will work and think with think tanks, consultants and all critical stakeholders mentioned herein to enhance the new narratives that will help address the lingering issues on the plateau.
Komanda yace a yayin da muka karbi wannan rahoto, zamu yi iya kokarin mu wajen neman shawarwarin malamai da masana don neman mafita kan zaman lafiya. Manjo Janar Ibrahim Ali yace rundunar tsaro ta Operation Safe Haven za ta yi iya kokarinta wajen maido da martabar jihar Plateau a matsayinta na jihar zaman lafiya da yawon bude ido. Dan haka ya buƙaci al'umar jihar da su rungumi zaman lafiya, su kuma ba jami'an tsaro goyon baya wajen tabbatar da zaman lafiya mai dorewa. A gefe guda kuwa, mataimakin gwamnan jihar Plateau Farfesa Sony Theoden ya buƙaci al'umar jihar Plateau ne da su haɗa kansu su maido da zaman lafiya da tun can aka san su da ita.
Ba wani mataki illa a roki mutanen Plateau su dubi zaman lafiya, su ɗauke shi da muhimmanci. Ba wani ne a waje zai kawo mana zaman lafiya ba, mu mutanen Plateau ne da kanmu mu ce muna son zaman lafiya da juna, mu dubi juna kamar ƴan uwa. Zumunci ya shiga tsakaninmu. Plateau ɗin nan namu ne duka. Mu ne duk ya kamata mu gina, ba wani ne a waje ba. So mun dauki wannan a zuciya, ina ji za a sami mafita.
Mataimakin gwamnan jihar Plateau kenan Farfesa Sony Teodien ke magana kan muhimmancin rungumar zaman lafiya a jihar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Yanzu kuma sai shirin wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Assalamu alaikum mai saurare, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin takaitattun labaran wasanni ke zuwa muku a daidai wannan lokaci daga sashen Hausa na gidan rediyon murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasa da ƙasa da kuma hukumar ba da shawara akan fasahar ƙwallo wanda ake kira da suna the International Football Association Boards Football and Technical Advisory Panels sun ba da shawarar da a aiwatar da shirin ba da damar sauya 'yan wasa guda biyar-biyar wa club-club na ƙwallon ƙafa a dukkan matakai ya zama wani dindindin. Wannan shawarar da IFAB din ta bayar ya biyo bayan ganawa ta hanyar kai tsaye ta na'urar talabijin ne da masu ruwa da tsaki kan harkar ƙwallon ƙafa suka bayar da ke son ganin an aiwatar da tsarin yin amfani da 'yan wasa guda biyar-biyar a maimakon guda uku-uku. Sai dai kuma wannan sabon lalan ya danganta ne kan irin bukata da kuma yanayi. A yayin da tsarin canjin 'yan wasa guda uku-uku da kuma hutun rabin lokaci za a ci gaba da shi. Ronald Koeman, babban mai koyar da 'yan wasa na club din Barcelona, an salame shi daga club din a jiya Laraba a bayan da ya yi watanni 14 yana koyar da 'yan wasan ƙwallon ƙafa na Barcelona. Shi dai Koeman ya karɓi horar da 'yan wasan Barcelona ne daga hannun Kius Setien a watan Agustan shekarar 2020 a farkon kakar ƙwallon da ya yi a matsayin babban kocin na Barcelona. Ya ciyo mata kofin Copa del Rey. Kwarar coach din na Barcelona da aka yi jiya ya biyo bayan fafatawar da aka yi da club din Rayo Vallecano inda aka ci Barcelona 1-0 da hakan ya nuna cewa Barcelona ta yi rashin nasara har sau 4 daga wasanni guda 6 da ta fafata. Bayern Munich ta kwashi kashinta a hannu a karawa da ta yi da Borussia Mönchengladbach a fafatawar neman cin kofin ƙwallo na ƙasar Jamus wannan karo a rabanta da ganin irin wannan cin kacar tun shekarar 1978. Gladbach ta yi nasara kan Bayern na ƙwallaye 5 babu ko ɗaya. Wannan shine babban duka da Bayern din ta sha a tsawon shekaru 20 tana lashe kofin kenan. Akwai yiwuwar a yi wa Gerrard da kocin Manchester United Ole Gunnar Solskjaer idan aka yi la'akari da cin kacar da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool ta yi wa Man United da ci 5-0. Ita dai club ɗin Man United wanda ake yi lakabi da sunan Red Devils so 5 kenan ake samun nasara a kanta daga wasanni 9 da ta yi. To da wannan batu na Manchester United na kawo ga ƙarshen takaitattun labarin wasanni na wannan mako. Abdulwahab Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Yanzu sai takaitattun labarai.
Ministan tsaron Taiwan Xu Kuo-chang ya faɗa a yau Alhamis cewa tilas ne Taiwan ta shirya don kare kanta kuma ba za ta iya dogara ga sauran ƙasashe don taimaka mata ba idan ƙasar China ta kai hari kan tsibirin. Takaddama tsakanin Taiwan da China ta ƙaru zuwa mataki mafi girma a cikin shekaru da dama da suka gabata, inda Beijing ta aike da jiragen yaƙi zuwa sararin samaniyar ƙasa da ƙasa da ke kusa da tsibirin. Ma'aikatar tsaron Taiwan ta ce ƙasar China za ta iya samun cikakkiyar damar da za ta iya mamaye tsibirin nan da shekarar 2025. China ta yi ikirarin cewa Taiwan yanki ne da ke kasar ta tun asali, ko da yake tsibirin ya kasance mai cin gashin kansa tun bayan ballewar ta daga babban yankin kasar ta China ne bin tsarin yan gurguzu a shekarar 1949 bayan wani yakin basasa da aka tafka na tsawon lokaci.
To jama'a baki daya, anan ne zamu ta sa'aya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. Na misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger kamar da Chadi, wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman ma Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatarwa, da Julie Lovers Question da ta amana shirin baki ɗayan sa, ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.